Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmusi Garba. Jiya Asabar dubban farar hula cike da murna sun dawo birnin Manbij na arewacin Siriya da aka masa kaca-kaca kwana guda bayan da mayakan da ke samun goyon bayan Amurka suka fatattaki mayakan kungiyar ISIS mai tsatsauran ra'ayi daga wannan tunga tasu da ke daura da kan iyakar Turkiya. Hotunan bidiyo a gidan talabijin na Kurdistan 24 na nuna yadda wasu motoci ke tafama a tituna da ke cike da baraguzai. Sannan sai ga dumbin jama'a maza da mata da yara suna dawowa da kafa daga wasu sassan bayan gari inda suka fake yayin da mayakan jaddada demokradiyya a Syria SDF ke yakin kubutar da wannan garin wanda a da aka san shi da zaman lafiya. Maza na ta aske gemu cikin murmushi, sannan mata na ta kona bakakken niqabi suna ta nuna bijirewa ga irin dokokin da kungiyar ISIS ta kakaba lokacin da take iko da yankin. Mai magana da yawun wasu sojojin yankin masu alaka da SDF ya gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa yau ne rana ta farko da rayuwa ke dawowa kamar yadda take a da. Masu tsatsauran ra'ayin sun arce daga birnin ranar Juma'a suka danna zuwa garin da wato garin kan iyaka na Jarablus wanda ke karkashin ikon ISIS tare da wasu farar hula masu yawan kusan 2,000. Shahararren dan wasan ninkayen nan na Amurka Michael Phelps ya ci babbar lambar yabo ta zinari a karo na 23 na shigarsa wasan Olympic, wanda kuma shine karo na 5 na da ya ci gasar da ake yi a Rio, gasar da ka iya zama ta ƙarshe da zai yi a Olympic a rayuwarsa. Michael Phelps, wanda shine ya fi cin lambobin yabo a tarihin Olympic, ya zabura ya wuce ɗan wasan Birtaniya ya samar ma Amurka nasarar. Zagayen farko na gasar, wanda iyo ne da baya, ya zama wata dama ta kafa tarihi ga Ryan Murphy na Amurka. Hasali ma wannan ya ƙarfafa gwiwar dokacin 'yan wasan Amurka ta yadda sauran lokacin da ya rage na gasar ya zama tamkar lokacin kafa tarihi gare su. Haka zalika, 'yan wasannin ƙayar mata na Amurka sun ci zinari a gasar iyo mita 100 da ake yi sau hudu. Sannan a ranar ta ƙarshe ta gasar iyo a Rio, Gregorio Paltrinieri na Italiya ya ci zinari a tseren iyo mai ban wahala na maza na mita 1,500 na freestyle. Shi kuma Kone Jaga na Amurka ya ci azurfa, tunda farko Penel Plum na Denmark ya zarce Simeon Manuel na Amurka ya ci gasar freestyle ta mita 50. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden zai ziyarci Turkiya zuwa ƙarshen wannan watan, a cewar fadar shugaban Amurka ta White House ranar Juma'a. Wannan ziyarar tasa, wadda aka tsaida ranar 24 ga watan Agusta don yinta, za ta zama ta farko da wani babban jami'in yammacin duniya zai yi tun bayan yunkurin juyin mulki na ranar 15 ga watan Yuli a ƙasar, wanda bai yi nasara ba. Ziyarar za ta auku ne a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakanin Turkiya da Amurka kan buƙatar Turkiyyar cewa Amurka ta miƙa mata wani malamin addinin Musulunci wanda take zargi da shirye yunkurin juyin mulkin. Kamfanin dillancin labarai na Andolu, mallakin gwamnati, ya bada rahoton cewa jami'an gwamnatin Turkiya sun kammala rubuta takardar buƙatar a hukumance saboda Amurka ta kama Malam Fethullah Gulen saboda alakarsa da yunkurin juyin mulkin. Tun da farko a wannan satin, ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Çavuşoğlu ya ce Turkiya ta samu bayanai masu ƙarfafa gwiwa daga Amurka game da batun ta sakiyar malamin. To amma Prime Minister Binali Yildirim ya jaddada cewa ziyarar mataimakin shugaban ƙasar Amurka ba za ta buɗe wani babi na tattaunawar neman a yi haƙuri kan batun ba. Tuni dai ƙasar Turkiya ta buƙaci a ta sa mata ƙiyar Malam Fethullah Gulen wanda ta zarga da yunkurin kifar da gwamnatin Recep Tayyip Erdogan a wani yunkurin juyin mulki na kwanan nan. To amma Amurka ta mai da martani da cewa sai ta ga wata ƙoƙarin shaida game da malamin wanda tsohon aminin shugaban Turkiya ne kafin ta samu hujjar maido da shi Turkiyar. Shugabar 'yan Democrat a majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ce Asabar ta yi gargaɗi ga sauran 'yan jam'iyyar su ta Democrat da ke majalisar cewa su daina ansa waya ko kuma buɗe duk wani saƙon imel bayan da ta gamu da abin da ta bayyana da kiraye-kiraye da saƙonnin batsa da shirme biyo bayan kwarmata ba yanan da suka shafi 'yan majalisar wajen 200 da wani wanda ya kutsa cikin wasiƙunsu na yanar intanet ya yi. Wani mai kutsen na'urar kwamfuta wanda ya bayyana sunansa da Gusipa 2.0 ya bayyana a yanar intanet cewa ya kaddamar da kutsen har sau biyu kan bayanan ƙungiyoyin jam'iyyar ta Democrat da ke yanar intanet, wato da fallasa bayanan mutanen da kuma musayar saƙonni tsakanin shugabannin jam'iyyar ta Democrat a watan jiya. Mai kutsen ya sabunta shafukansa da ke dandalin wordtrump.com ranar Juma'a, inda ya bayyana adresoshin imel da lambobin waya da kuma adresoshin gidaje da kuma sauran bayanan 'yan majalisar.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Ofishin matar gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Atiku Bagudu tare da gidauniyar Malala Yusuf Zaki yar Pakistan din nan wacce gwagwarmayar ta kan ilmin ɗiya mata a ƙasar su ta sa ƙungiyar Taliban suka kai mata hari, al'amari da ya sa ta zuwa Ingila neman jinya inda yau take da zama. Gidauniyar da Dr. Zainab Bagudu sun haɗa ƙarfi su jaddada muhimmancin wato ci gaba da wayar da kan iyaye da sauran jama'a kan muhimmancin ilmin ɗiya mace. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da Dr. Zainab a wajen wannan taro.
Matar gwamnan jihar Kebbi Najeriya Dr. Zainab Abubakar Atiku Bagudu ta buƙaci iyaye da dukkan masu ruwa da saki game da harkokin ilimi da su haɗa hannu domin tabbatar da an sanya 'yansu mata makaranta. Matar gwamna ta furta hakan ne a wajen wani taro da aka shirya tare da haɗin gwiwar gidauniyar Malala a zauren taro na masaukin shugaban ƙasa da ke birnin Kebbi. Matar gwamna wadda ta taɓo kaɗan daga cikin tarihin Malala da irin gudunmuwar da take bayarwa a fagen ganin 'ya'ya mata sun sami ilimi mai nagarta.
Wannan gidauniyar da aka yi na Malala yarinya ce wanda ta samu matsala a wajen karatunta a can ƙasar Pakistan. Daga nan sai ta zo ta samu sanaya duniya gabaki ɗaya suka san da labarinta akan zuwa makaranta ne. Saboda tana zuwa makaranta tana magana kuma ya kasance tana 'ya mace, sai aka halbe ta. ta. To daga nan kuma sai Allah ya sa ta samu karbuwa gaba daya duniya, ta samu ta yi karatunta. Wannan ya nuna mana cewa akwai matsaloli da yawa game da ƴaƴa mata da zuwan su makaranta. Shi yasa sai ta zama kamar ita ce a gaba na magana na kuma jajantawa da kuma samun gudunmuwa ma yara mata musamman su a bari su yi karatu. To ta kawo wannan kukan nata jiha Kebbi, gidauniyarta ta zo ta nuna mana tarihin abubuwan da ta yi, kuma muna son waɗanda ke da hannu a cikin neman ilimi na mata mun tara su a nan da su kansu ƴaƴan matan da iyaye da commissiononi da permanent secretaries da directors da kuma ƴan majalisa na tarayya su tsaya su tattauna akan irin yadda za a iya a taimakawa yara mata su yi karatu. Matsalolin da ake samu duk mun san su, iyaye na hanawa, babu kuɗin zuwa makaranta ne, in an je makaranta da nisa babu malamai. To jiha Kebbi lalle ta yi kokari, ta yi rawan gani a cikin wannan bangaren neman ilimi. A ƙasar nan mu ne a gaba abinda aka kebe na neman na kudaden da jiha ta kebe na neman ilimi, watan 15 billion in aka kara kuma da taimakon da ake samu daga wasu gidauniya irin su UNICEF da irin su Malala dinnan ya kai har biliyan 18. Sannan kuma mun san da cewa shi His Excellency cikin farkon abinda yayi yana hawan mulkin nan ya yawace jihar nan, da shi da mataimakansa da wayanda suke aiki tare sun je makaranta ne ya kai 170. Sun ziyarci makarantunan nan, sun ga matsalolin da suke da shi, kuma gashi nan har Allah ya sa mun fara ganin ayyukan da suke yi. Shekaran jiya duk an nuna mana kujeru na makaranta ne da aka kawo da ana nan ana rarraba su a makaranta yanzu. Ko da za a dawo makaranta zai kasance yara sun samu inda za su zauna. Mafi yawan yara mata ko mazan ma ba su zuwa makaranta saboda ko ka je makaranta ba dadin zama, toilet ba kyau, ba wurin zama, sai ka je ka iske ba ma katifa ba, a ƙasa kan siminti yaya ke kwana, wa zai dauki dan shi, wa zai bar gida cikin lafiya da falalan da Allah ya bashi ya je irin wannan wurin neman ilimi. Shi yasa ya zama wajibi a gyara makarantu ne. Shi yasa kuma Senator Abubakar Atiku Bagudu yana wannan kokarin da shi da duka ƴan wannan milkin canjin namu.
Ita ma wakiliyar gidauniyar Malala Victoria Bello ga abin da take cewa.
Manufan Malala Foundation shine cewa suna so su karfafa ilimin ƴaƴa mata musamman garuruwa ko countries da suka samu akwai problems na rashin ilimi. So shi yasa muka zo nan, manufan mu shine mu bada gudunmawa wajen karfafawa ilimi ƴaƴa mace.
So waɗanne ayyuka gidauniyar Malala ke gudanarwa musamman a nan Najeriya?
Okay, a nan Najeriya dai Malala tana aiki da kungiyoyi masu zaman kanta, kuma manufansu na aikin nan shine suna so su tallafa ma yara mata wanda har ba su samu ilimi ba a inganta irin ilimi da suke samu. Sai kuma bayan wannan suna so kuma kungiyoyin nan masu zaman kansu su aiki da ƴan gwamnati da ƴan majalisa har su kafa laws ko policies wanda zai ba ma ya mace dama ta yi karatu har ta samu free education, wanda zai kasance the first 12 years na rayuwanta ta samu free safe education. Shine irin ayyukan da Malala take yi a nan Najeriya.
Wace gudunmawa gidauniyar Malala za ta iya bayarwa ga cigaban ilimin ya mata a jihar Kebbi?
Okay, a jihar Kebbi da zuwan maɗannan already Malala tana da alaka da office na ita mai girman matan gwamna. So za su ci gaba da aiki da ita su gan yanda za su iya karfafa ilimin ƴaƴa mata a wannan jihar Kebbi. Kuma sannan za su taimaka wajen ganin cewa wannan 12 years na free and safe education din nan wanda Malala take yayatawa a kai, ana so a gan har an same shi a nan Kebbi State, ya zama cewa duk yarinya ƴa mace ta samu karatu da ilimi a farkon shekarun 12 nata na rayuwa.
Har ila yau na same zantawa da wata ɗaliba da ta ci gajiyar gidauniyar Malala.
Sunana Maimunatu Uzairu, nazo ne daga garin Zaria. Sannan kuma shekara na 18. Na samu benefit abubuwa da dama ta hanyar Malala Fund dinnan. Ta hanyar ta biya mini kuɗin makaranta da littattafai, sannan kuma ta canza min rayuwana a cikin lokaci kankani. Na yanda na san cewa ko ni wane ne. Kamar yanda ta biya mini kuɗin makaranta, kin ga zan iya zuwa ko ina, zan iya shiga ko ina, kuma zan iya samun duk abin da nake so na samu a rayuwana na alkhairi. Sannan kuma ci gaban da na samu na musamman shine yanzu gashi har na tun daga JS1 har na gama secondary school, kuma gashi har na samu na fara FCE ina karantar biology computer. Kin ga na samu ci gaba na musamman wanda ni zan yi alfahari da wannan Malala Fund din. Ba zan ce ban samu, na samu ci gaba mai matukar.
Inda kin ka fito akwai wa'ansu ƴan mata irin ki wanda basu tafi makaranta ba?
Sosai akwai ƴan mata da yawa iri na wanda basu tafi makaranta ba.
To ke da kin ka samu wannan taimako na Malala, wanne irin taimako zaki taimaka ma wa'ancan ƴan matan na wanda suke kuke gari guda?
Kwarai kam ina ma musu taimako, saboda ni yanzu mentor ne, ina taimaka musu ta hanyar yanda za su kula da lafiyarsu, yanda za su yi magana cikin mutane, yanda za su iya shiga mai kyau in za su fita, sannan kuma yanda za su iya karatu da rubutu. Life skills dai abubuwa da dama ina koya musu. Kin ga na samu ci gaba saboda ni ma saboda Malala Fund din na aka koya mini, ni ma gashi ina koyar da sauran ƴan uwana mata wanda ba su je makaranta ba.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Ita kuma gwamnatin jihar Taraba ta rufe makarantu masu zaman kansu guda 10 ta ja kunnen wasu 30 saboda kin mutunta sharuɗan tafiyar da irin waɗannan makarantu. Wakilin sashen Hausa a yankin Lawal Sani Kona ya zanta da director mai kula da makarantu masu zaman kansu a ma'aikatar ilimi ta jihar, wanda ya zargi makarantun da kaucewa ƙa'ida, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal ɗin ya aiko mana.
Ma'aikatar ilimin jihar Taraba ta rufe makarantu masu zaman kansu na firamare guda 10, kana fiye da 31 ku aka musu tsatsorar gargadi don rashin cimma ka'idoji da aka zayyana don kafa makarantu. Kodayake an rage tsananin wannan hukunci bisa wasu daga cikin makarantu da suka gaggauta daidaita kuskurensu. Na sadu da Mr. Mani Kamai, wani director mai kula da sashen kafa makarantu a ma'aikatar ilimi na jihar Taraba.
The reason why ministry closed
dalila da yasa ma'aikatar ilimi ta rufe waɗannan makarantu
is because it was discovered that
shine an gano ba a kafa su bisa ka'ida da aka shimfiɗa don kafa makarantu ba.
Because ideally,
kamata ya yi duk mai niyyar kafa makaranta da ma'aikatar ilimi sai mu tambaye shi. In yana da wadataccen fili, sai mu umarce shi da ya samu kundin dokokin kafa makarantu. A cikin wannan kundi zai sami dukkan sharuɗan kafa makaranta.
When ministry look at this, some of them, they don't normally come here, they will just start the school.
Ma'aikatar mu ta gano wasu kan tashi ne kawai su kafa makaranta ba tare da bin waɗannan ka'idoji ba.
That is why ministry went out to close.
Dan haka ne ma'aikatar ilimi ta rufe waɗannan makarantu. Jami'in mu ya ziyarci makarantu 51.
Visited out of these 51 schools, about 31 of them.
An yi wa 31 ka shaidin su inganta ayyukansu, kana 10 kuwa rufe su aka yi kai tsaye.
And then 10 out of them, they were closed down.
Mr. Hassan Nicholas wani ya fi wani, wadda ke gudanar da makarantar Jehovah Jireh da ke Jalingo, ya ce kamata dukkan masu niyyar kafa makarantu su nemi sanin sharuɗa da aka tsara don kafa makarantu daga ma'aikatar ilimin.
To kafin ka kafa makaranta, ka san cewa ka je local government naka, local education, su akwai director wanda su za su iya bayanar da kai ya zaka kafa makaranta. Kuma kafin ka kafa makaranta ma sai sun ce sun duba a wani wuri ne za ka kafa makaranta, ɗaki gidanka ne ko kuma fili ne kana son kai gini a wurin, za su duba sai sun tabbatar kai gini, ka fara process din kafin su gaya maka cewa akwai forms da za ka shiga temporary approval. za su baka za ka samu temporary approval tukuna sai ka samu temporary approval kana yin shi in kana yin shi ka ma zo ga baka permanent approval amma ba kai shi ba kaje kafa makaranta ka kawai wasu haka ne in ka kafa makaranta ka bude za iya zuwa rufe shi yasa wasu makarantu da wa closer aka rufe su
yanzu kaman wani kira zaka yi wa dukkan wa'anda ko suka kafa makaranta ko ke niyan kafa makaranta batun wayannan dokoki
yes ina kira wayanda suke da nufin kafa wayannan makarantu ina ba su shawara yayin da zaka kafa makaranta ka tabbatar kaje in a Jalingo ne ka tabbatar kaje karman hukumar Jalingo ka tambaya akwai a primary education ko kuma local education authority akwai director charge of school services daga ya same su yaya za a yi makaranta za su iya baka cloth cewa ga yadda za ka kafa makaranta in ka bi wannan a forms da zaka cika ko a ministry of education ka baka approval sai an san wani local government ne kake fitowa local government akwai letter daga wurin an baka approval na kafa makaranta kafin su baka ba wai ministry of education kawai su za su just say yo approve sun baka ba sai ka bi due process
masana al'amuran ilmi da dama na gani sahihanci da kuma cancantar mallaka da kuma kafa makaranta muhimmin abu ne ga daukacin ilmin al'ummar kasar nan da haka suke ganin kamata yayi gwamnati ta sa ido ga yadda ake gudanar da makarantu masu zaman kansu Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Jalingo
daga jihar Kaduna kuma iyaye a ƙauyen da ake kira unguwar Mai Gero sun yi kira gwamnatin jihar ta tallafa musu da ajujuwa a makarantar primary da suka bude shekaru da dama da suka wuce shugaban kungiyar iyaye da malamai na makarantar wacce ita ce kadai irin ta a yankin Mr. Peter Joseph ya ga Iliya Kure cewa sun kafa makarantar shekaru 16 da suka wuce amma har yanzu ƴaƴan su suna karatu ne karkashin bishiyoyi
Allah lakika yau shekara kusan 16 zuwa 17 wanda makarantar tana da masaloli kamar yanda kun gani haka muke ta manejin shi har yanzu da muke ciki ba inda bamu shiga ba ba ajijuwa kamar da kuka gani a gindin itatuwa yara suke zama tun lokacin da muka rubuta wa gwamnati tun daga karamin hukuma suka ce mana to mu sa shi a rubuce mu tura muka sa a rubuce muka tura suka ce to su tun da wurin da muke da din nan aro ne ita kuma ba za ta yi wannan abu a wajen aro ba sai dai mu kokari mu samu wuri wanda yake na kashin kanmu kuma na gari muka zo muka tattara kudin muka sai ploti 10 tun muka sai ploti 10 nan muka tura wa gwamnati a rubuce da photocopy na wurin da kuma abubuwan da suka request mu tura musu tun wannan lokacin shekara 10 shekara 9 kenan da rabi daidai tun muka tura wannan sakon nan ba wani abun da ya biyo ba sai dai yo a ce mu rubuta nan gobe a ce mu rubuta can har wayo ba wani abun da muka gani kamar yanda kun zo kun tada wurin haka yake ku har yanzu wanda muke roke Allah a musamman wannan gwamnati mai adalci yanda za ta zo daga halin da muke ciki domin ta taimaka mana so halin da muke ciki kenan alhamdulillah
kamar yara nawa ne a makarantar
eh to a tun farko wannan makarantar tana da yara sama da 600 sai daga baya a yanda abubuwa na faruwa na canjawa dole ne lokaci ya kai yara suna tafi su koma babban makaranta har yayin zamana da cewa bayan mun koma can saboda yanayin babu shashen wuri ba wurin zama ma ba aji balle ma wurin zama ya zamana har iyaye wansu sun zo sun dan ciccire yara amma alhamdulillah tun yanzu da aka dawo da tsarin nan na abinci akwai yara sama da 300 zuwa 400 wanda muna kyauta zato in Allah so ya da cikin September nan zamu samu sama fiye da haka
da yake an su tambaya akan wannan commissioner ilimi na jihar Kaduna Professor Andrew Nock yace
Yes what I want to tell you is that not just in Gwebe Gilo and that's why when we came into government the ship picture imagination that 60 years that's how it used to be so if a child were born 60 years ago by now if he had gone through that school he's supposed to be in the university and if he had had maybe some very good environment for training he would have been somebody somewhere maybe except for some Sherlock so those folks out there would have found themselves in better places for now
abin fadi shine ba ma an gon mai gero kade ba har ma da sauran wurare gwamnati na kokarin tana da ajjuzuwan karatu wannan ne muka sa a gaba tun shigowar wannan gwamnatin labarin su bai yi dadi ba ko a misalce yaron da aka haifa shekaru 16 da suka shige a ce yayi wannan makarantan ya kamata a ce ya gama secondary har ma ya tafi jami'a karatu in ba dai ya sami tangarda a karatu ba muna duba wannan lamarin tare da duk waɗanda abin ya shafa. A kwanan baya commissioner ya ce gwamnatin su ta shiga yarjejeniya da wani kamfani da ke sakar tent a garin Zaria don sakar tent na musamman da za a yi amfani da su a makarantun primary da basu da gine-ginen ajizuwa. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Nigeria.
An yi kira ga gwamnatin tarayya ta sake nazarin ƙarin kuɗin makaranta da ta yi idan har tana son 'ya'yan talakawa su ci gaba da amfana da ilimi mai nagarta a waɗannan makarantu na tarayya a faɗin ƙasar. Masu ruwa da tsakiya ƙungiyar iyaye da malamai na makarantun sakandare na gwamnatin tarayya ne suka yi wannan kira a ƙarshen wani taro na ƙungiyar na shiyar Arewa maso yamma a garin Malumfashi, jihar Katsina da suka yi. Wakilin sashen Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa ya aiko mana da wannan rahoto.
Dr. Sani Ibrahim Matazu shine tsohon shugaban kungiyar iyaye da malamai na ƙasa, wato PTA, ya bayanin makasudin wannan taro na Arewa maso yamma da aka gudanar a garin Malumfashin, jihar Katsina.
Babban makasudin abin da ya sanya a kira wannan taro saboda halin da iyaye waɗanda ke dalibai a makarantun nan namu na gwamnatin tarayya za su shiga. Gwamnatin tarayya wadda ta yi waɗannan makarantu ta yi su ne musamman domin a samu jituwa. Yaro tun yana ƙarami ya san cewa Najeriya ba garin bane ba kadai Najeriya. Najeriya ta kunshi kabilu da yawa da addinai da dama. Kasan nan ta dunkule ta zama daya, ta zama kan abu magana daya, kan akida daya, to dole sai ana samun yaran mu suna shiga can kudu cudanya, su suna shigowa mu kuma muna shiga. Ta nan ne za a samu cikakken haɗin kai a kasan nan ta mun ba ga zuwa waɗannan makarantu na gwamnatin tarayya.
Kamar akwai korafe-korafen an tsawwala kudin makaranta daga wani mataki zuwa mataki. Ko a matsayin ku na wannan kungiya, wane bayani zaka yi mai sauraro?
Wannan ƙarin kuɗi da aka yi ba shi don 'ya'yan talaka su shiga waɗannan makarantu ba. Kuma makarantun nan intention ɗinsu da aka kafa su tun daga Yakubu Gawon wanda shi ya fara assasa waɗannan makarantu. Idan aka ce wannan kuɗi za a biya su 60,000 to 75,000, to tsakanin da Allah yaran talakawa ba za su samu damar da za su je waɗannan makarantu ba. Kuma makarantun nan ba an yi su don 'ya'yan masu kuɗi kaɗai ba. Akwai makarantu waɗanda suke 'ya'yan masu kuɗin private da talaka ba sa iya zuwa. An dogara ga waɗannan makarantu da 'ya'yan talaka da 'ya'yan ma'aikata waɗanda ba ƙarfin ajihu gare su ba domin su je su samu ilimi mai inganci a waɗannan makarantu. So wannan ƙarin kuɗi da aka yi mu ba wato muna da yakini cewa gwamnatin nan mai ci yanzu wadda take mai son talakawa, wadda take tare da talakawa, wadda talakawa suka yi ta, mun imani ba san wannan magana ba. Shugaban kasa mun rantsi da Allah talaka su suka yi shi, ba masu kuɗin ba barayin kasan nan ba, da ya san wannan magana ba yadda da ita.
A lokacin da shi ma ya fito wannan ɗakin taro da suka gudanar ba tare da 'yan jarida ba, tsohon shugaban wannan kungiya ta iyaye da malamai a shiyar Arewa maso yamma, barista Dalhatu Abubakar Dan Ali, ya maganar matsayinsu akan inshorar ɗalibai da gwamnatin tarayya ta kafa, a yanda kowane ɗalibi zai biya naira 5,000 a kowace shekara.
A wannan ishu wani abu ne wanda muke ta gwagwarmaya a kai kusan tsawon shekara 3 ko 4 kenan muke ta bugawa da Ministry of Education ta tarayya kan ishu na inshora. Mun yi fafataka da gwamnati wadda ta shuɗe, amma da muka zo aka zanna da su, muka zanna teburin sasanci, suka saurare mu, muka saurare su, aka ce shi ishu na insurance na an dakatar da shi.
Zaruddin Sani Funtuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Masu aro da wannan rahoton, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako. Sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma Chubahiro Dedone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labaran duniya.
To a taƙaice, jiya Asabar dubban farar hula cike da murna sun dawo birnin Manbij na arewacin Siriya da aka masa kaca-kaca kwana guda bayan da mayakan da ke samun goyon bayan Amurka suka fitattaki mayakan ƙungiyar ISIS mai tsatsauran ra'ayi daga wannan tunga tasu da ke daura da kan iyakar Turkiya. Shahararren ɗan wasan ninkayen nan na Amurka Michael Phelps ya ci babbar lambar yabo ta zinari a karo na 23 na shigarsa gasar Olympic, wanda kuma shi ne karo na 5 da ya ci gasar da ake yi a Rio, gasar da ka iya zama wato ta ƙarshe da zai yi a Olympic a rayuwarsa. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden zai ziyarci Turkiyya zuwa ƙarshen wannan watan, a cewar fadar shugaban Amurka ta White House ranar Juma'a. Jiya Asabar, ‘yan tawayen Houthi da ke wato Yemen sun tara ‘yan majalisar dokokin ƙasar don nuna tasirinsu.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.